sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokaci, yau Talata 13 ga watan Yuni na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu muna dauke da rahoto na musamman akan ciwon zabiya wanda Majalisar Dinkin Duniya ta ayyana yau ta zama ranar wayar da kai akan cutar. Za ku ji yadda wasu 'yan Najeriya suka bayyana ra'ayoyinsu akan sabon kasafin kuɗin ƙasar da yadda zai shafe su kai tsaye. Kuma akan haka ne muke son jin ra'ayoyinku akan shin wani irin tasiri kasafin kuɗin ƙasashen Afirka ke yi akan al'ummomin yankin na nahiyar Afirka. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa 1 202 205 655. Kada a manta a sanya alamar tarawar. Za mu kawo muku labarin wasanni daga jamhuriyar Nijar, haka kuma za ku ji tasirin watan azumin Ramadana, amma kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Babban kusa a ma'aikatar shari'a na Amurka ya tabbatar wa 'yan majalisar dokokin ƙasar cewa in ba da wani kwakwaran dalili ba, zai yi watsi da duk wani yunkurin shugaba Donald Trump na korar jami'i mai bincike na musamman da aka nada don ya duba yiwuwar haramtacciyar alaka tsakanin makaraban Trump da na Rasha a lokacin zaben shekarar da ta gabata. Mataimakin Attorney General ɗin Rod Rosenstein, wanda ya nada Robert Mueller, tsohon shugaban hukumar binciken FBI, don ya jagoranci binciken sirri akan katsalandar Rasha a zaben shugaban ƙasa da aka yi don taimakawa Trump ya samu nasara, ya fadawa wani kwamitin 'yan majalisar ƙasar cewa ba zai yarda da duk wani umarnin Trump ba akan ya kori Mueller ba tare da hujja ba. Ya ƙara da cewa a yanzu dai babu wani dalili mai kama da haka. Mr. Rosenstein ya ba da wannan tabbacin ne yayin da kafofin yaɗa labaran Amurka suka ambato wasu na kusa da Trump. 'Yan jam'iyyar Republican na nuna alamun tayo Trump ya kori Mueller, wanda naɗa shi wannan makamin da aka yi a watan da ya gabata ya janyo yabo daga 'yan jam'iyyar Republican da na Democrat. Ko da yake a yanzu wasu 'yan jam'iyyar Republican na nuna cewa ya kamata a kori Mr. Mueller saboda zaben wasu mataimaka da ya yi waɗanda suka ba da gudunmuwa ga asusun yaƙin neman zaben abokiyar karawa Trump, wato tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat.
To, a yau Talata ne ƙungiyar tarayyar Turai ta sanar da cewar za ta ɗauki matakin shari'a akan ƙasashen jamhuriyar Czech da kuma Hungary da Poland saboda gazawar da suka yi wajen karɓar nasu kason na 'yan gudun hijira. Duk da irin gagarumin nasarar da aka samu wajen maida 'yan gudun hijira zuwa wasu ƙasashe da ke ƙungiyar tarayyar Turai don rage wa ƙasashe irin su Girka nauyi, tarayyar Turai ta ce waɗannan ƙasashen guda uku, Italiya da wasu ƙasashen da ke membobin ƙungiyar, ba su ɗauki matakin da ya dace ba don cika nasu aikin, a cewar wata sanarwar da tarayyar Turai ta fidda. Yanzu dai an yanka wa ƙasashen guda uku wa'adin ayoyi 24 su ɗauki alkawarin karɓar nasu kasan na 'yan gudun hijirar. An cimma yarjejeniyar raba 'yan gudun hijira 160,000 waɗanda a yanzu suke a Girka da Italiya da duk faɗin ƙasashen tarayyar Turai a watan Satumba shekarar 2015. Sai dai a yau ma ƙasashen Poland da kuma Czech sun sake in yarda su karɓi 'yan gudun hijirar.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar ba da agajin ƙasa da ƙasa ta Red Cross ta yi kashedin cewa za a fuskanci mummunar ɓarkewar cutar cholera wadda ba a taɓa ganin irinta ba a ƙasar Yemen da yaƙi ya ɗaiɗaita. Wannan na cikin gargaɗe-gargaɗen da hukumomin kiwon lafiya suka shayi a watannin da suka gabata. Shugabar hukumar ta Red Cross a Yemen, Maria Del Pilar Bauza Moreno, ta ce an samu rahoton mutane fiye da 5,000 da ke kamuwa da cutar kowace rana a makon da ya gabata. Yaɗuwar cutar wadda ta fara a cikin watan da ya gabata na ƙaruwa sosai. Shekaru 2 da aka kwashe ana rikici a ƙasar Yemen ya zama babban ƙalubale ga ma'aikatan kiwon lafiya a ƙasar, inda fiye da rabin ma'aikatan kiwon lafiya waɗanda a yanzu suke hanin 'yan tawayen Houthi ba sa aiki. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kusan mutane miliyan 17 daga cikin al'ummar Yemen miliyan 26 ba sa da isasshen abinci, kuma akalla yara miliyan 3 da ke fuskantar bala'in ciwon yunwa na cikin mummunan hatsari.
Ta labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji daga farkon shirin yau, rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin faɗakarwa akan ciwon zabiya. Sakamakon haka, wakilin Mahmud Ibrahim Kwari ya haɗa mana rahoto na musamman akan cutar. Ibrahim, gare ka.
Manufar keɓe ranar na riga yunƙurin Majalisar Ɗinkin Duniya ta mutunta bil'adama ba tare da la'akari da launin fata ko kuma lalurar da yake fama da ita ba a dukkanin sassan duniya. Dr. Umar Faruk na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano yayi bayani dangane da wannan cuta ta zabiya.
Shi ciwon zabaya yawanci a gadon shi ne ake yi daga haihuwa, wanda yawancinsu suna da matsala ne na wani sinadari a jiki da ake kira melanin. Shi wannan melanin din shi ke taimakawa jikin mutum yana ana samun wannan bakin jiki da kake gani. Waɗansu kwata-kwata ba su da shi a cikin jiki, wasu kuma suna da shi ɗan kaɗan.
Koya masu fama da wannan cuta ta zabiya ke tafiyar da rayuwarsu ta yau da kullum a tsakanin al'umma? Malam Yusuf Suleiman Abdulkadir wani zabiya ne a nan Kano.
Ban taɓa regretin ɗin cewa ni na fito a San Albino ba. Saboda ni rahama ce gare ni a matsayina bangare na. Abu dai kawai da yake shine dai al'umma kana dan shiga cikin unguwa, wasu yara suka dan yi tsokana dai irin yara a zabiya da sauransu, wanda ni ban dau wannan a matsayin komai ba. Sannan kuma bangaren dai lafiya haka dai likitoci suka dan ba da shawara cewa to mutum ya dan sa umbrella lema saboda rana, sannan kuma da ko face cap haka dai hula dai face cap mutum zai sawa, sannan kuma idan da glasses tabaro saboda haske na rana ya damu mutum sosai, to shi ma wannan muna sawa haka muna sawa. To issue din da gaskiya ni bangaren ko irin mutane ka shiga haka ko wajen aiki da sauransu, ni alhamdulillah ban taba aiki da kowa ba tunda daga makaranta business ina nake independent, kuma yanda nake magana akalla ina da bakake wajen 50 da suke aiki suke ci a karkashina.
Masana kiwon lafiya dai sun tabbatar da cewa ba a daukar kowace irin nau'in cuta sakamakon mu'amala da zabiyan mutane, kuma hasali ma masu lafiyayyar fata na iya haifar zabiyan dako ya, kamar yadda Dr. Umar Faruk ke faɗi.
Akwai abin da muke cewa a likitance carriers. Su carriers din nan su ne wanda suna da ɗan sinadarin a jikinsu wannan na rashin yanayin wannan sinadarin. To amma a jikinsu baya nunawa. To idan misali shi wanda mai ciwon zabaya din ya auri wannan, akwai yiwuwar za su iya haihuwa zabayana. Ko kuma shi da uwar da uban duka ba su da ciwon a jikinsu, to amma su carriers ne a dukansu junansu. To akwai yiwuwar za su iya haihuwa masu wannan ciwon, amma za su iya haihuwa yaro wanda lafiya lau wanda bai da ciwon.
Dr. Umar Faruk kenan na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, Muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Madalla Malam Ibrahim, har ila yau a Najeriya dai Nasir Adamu Elhikaya ya jiyo mana ra'ayoyin mutane akan yadda suke ganin kasafin kuɗin ƙasar zai shafe su kai tsaye. Ga Nasiru da ƙarin bayani.
Sanya hannu kan kasafin kuɗin Najeriya ba tare da jikaka dawo da aka samu a kasafin bara tsakanin fadar shugaban Najeriya da Ministan Dattawa ba ya sanya musamman ma magoya bayan gwamnatin ta APC a jiyar zuciya. Wai ma hakan ya nuna an samu jituwar da ta dace tsakanin sassan biyu, ko ko an iya warware takaddamar a bayan fage. Shin wannan ya ƙara ƙwarin gwiwar 'yan Najeriya wajen fita daga kuncin tattalin arziki, musamman ma rashin yawan kuɗi a tsakanin al'umma? Kwamitin tattalin arzikin Najeriya dai ya ce nan da wata uku, wato zuwa watan Agusta, Najeriya za ta fita daga wannan fatarar. Barayin Bauchi Sunusi Baban Takko ya ce koda akwai fatara, akwai kuma wata nasara da aka cimma.
A tsaro da yau kowa ya gani akwai alamar tsaro, kasar nan ya samu ci gaba, kuma domin kafin nan kafin ya zo wani hali ake ciki, wanda irin mu mutane da yawa ba za a iya fita su je masallaci a kofar gidajensu, ba za a iya fita su shiga cikin jama'a, kowa tsoron shiga cikin kasuwa yake. Amma a Najeriya ba inda ba za ka je ba, za ka je ka yi sallah, za ka je da asuba, za ka je da azahar da la'asar da bangare, za ka je coci, za ka shiga cikin kasuwa. Saboda haka akwai alamar samun ci gaba a wajen gyare-gyaren da shi da matakan da ya dauka shi shugabancin wannan shejara Muhammadu Buhari.
Ra'ayin shugaban kwamitin marayu na GBS na Abuja Alhaji Saidu Musa Yalwa shine yana da kyau masu dan sukuni su rika tallafawa koda da kwanon shinkafa ne ga marayu da zaurawa musamman ma dai cikin wannan wata na Ramadan.
Da al'amarin kwamitin marayu Allah ne ya shige mana gaba. Yanda muke tsammani mutane sun amsa kira. Masu dukiya suna ba da gudunmawa su gwargwadon hali. Yanzu cikin azumin nan kaman ba kala ba akwai mutum guda da ya ba mu shinkafa buhu 50 ga ta na cikin kwantena. Wanda ba mu tsammanin sa ba. Wato mutane sun amsa kira akwai masu ba da gudunmawan kuɗi da kuɗin ajiya siya wasu kuma za su ba da shinkafa. Wani sukan ba da yadin atamfan ko shadda. Haka suke kawo taimakon daban-daban nau'i daban-daban. Karfin Allah saka musu da alheri insha Allah.
Masu sukunin nan dai da suka hada da 'yan boko shi me yasa ake ganin su a marowata ne ko dai rashin fahimta ce ita ce tambayar da naiwa Dr. Abubakar Sadiq Umar.
To ai maganar cewa maganar ba ta dan boko bane maganar a zuciya ce.
A da gaske ana cewa 'yan boko su ko abinci ne ma a gidansu sai an tsara idan ziyara za ka kawo sai ka sanar ka bugo waya ka.
Ina tabbatar maka 'yan bokon da ne. Alhamdulillah mu za mu yi alfahari cewa ba boko kawai muka samu a gaba ba. Duk abin da kai ka ci a cikin ka zuwa za ka yi ka tsuguna ka juye shi amma wannan wanda kai shine abin da za ka girba gobe shine ribanka shine Allah ya ga dama kuma ya mai da shi kan iyanka ko da bayanka ma tun daga nan duniya haka kuma ka girbe shi a lahira.
Masu yi magana kan ce guntun gatarinka ya fi sari ka bani bisa ma'ana motsi ya fi labewa ta hanyar neman na kai. Nasira da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla da wannan ne muke son jin ra'ayoyinku akan shin wani irin tasiri kasafin kuɗin kasashen Afirka ke yi akan al'ummar yankin na nahiyar ta Afirka. Sai ku kira ku bayyana mana ra'ayinku.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar. Wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To madalla, yanzu mun samu kiranmu na farko daga Kaduna. Wane ne ke kira daga Kaduna?
Ahmed, barka da lafiya.
Barka ka dai, da wa nake magana?
Malam Murtala ne, ina kiran ku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala, menene ra'ayinka, ta yaya kake ganin kasafin kuɗin Afirka ikan shafi al'ummar Afirka?
Eh to gaskiya mafi yawanci alawa sashen zanga zai shafi musamman dai talakawa kai tsaye. Duba da zaka ga duk shekara za ce za ya kasafi amma shekarar nan ba za ka ga an rage kuɗin ba. Za ka ga sababbin tituna da yawa misali haka ba. Ba za ka ga asibiti da magun ba to da sauransu har wata kila wani kasafin sai zo ma kai ban gon canji ba suka je siya ɗin shinkafa 18,000 za ga yana nan 18,000 ka ga kama da kai da ganin canji ta irin waɗannan abubuwan da sauransu sai dinga sa ran cewa gaban Allah da komai zai zo daidai amma muna bai mu je a kasafin muna bai wannan sabon gwamnati shawara cewa da kuma addu'a Allah mu dinga ganin canjin a ƙasa da fatan za ta shi lafiya.
To amin amin mun gode. Sai kuma Nasarawa, wane ne daga Nasarawa? To da alamar mun rasa layin mu na Nasarawa, kar amanta a yau abin da muke tambaya a kai shine shin ta yaya tsarin kasafin kuɗin 'yan Afirka yake shafan 'yan ƙasar? Ga mun samu kira daga Lagos, wane ne daga Lagos?
Muhammadu Lawal Danzuwara daga Lagos.
Malam Muhammadu, menene ra'ayinka?
Na ra'ayina gaskiya Allah ta'ala ya sa wannan abu ya zama alheri ga al'ummar Najeriya.
To amin. Amma muna tambaya ne akan cewa ta wace hanya yake shafar mu kai tsaye mutane 'yan Afirka, ta wace hanya yake shafar mu?
To ta hanyoyi kamar a gyara hanyoyi, jama'a suna cikin yanayi ya kamata gwamnati ta taimaka ma al'umma. Ba tun yanzu ya kamata a ce an ci gaba da sarrafa kuɗin nan ba, mutane sun daɗe suna jira.
To madalla mun gode. Sai kuma Jigawa, wa ke kira daga Jigawa?
Shaibu dan mama ne.
Hello malam na Jigawa. To da alamar Jigawa dai ta yanke, har yanzu dai muna nan, kar a manta kira alamar tarawa 202-205-6. To wane ne ke magana?
Daga Yamai ne.
Daga Yamai Niger. Ya sunan malamin?
Alhi
Sani Shehu Muhammadu.
Sani Shehu Muhammadu, to menene ra'ayinka, ta yaya kake ganin kasafin kuɗin ƴan ƙasashen Afirka yake shafar mutane kai tsaye?
Alhamdulillah, na gode ma Allah yau da na same ku, da ina dai ta bida na bida sai yau.
To alhamdulillah.
Na farko, abinda ake fata, duk mutum na duniya ana son shi adalci. Duk mutum na duniya ya tunani gabas da yamma, gusun da arewa. Duk mutum na duniya ya kamata dubi sama dubi ƙasa.
Haka.
Abinda ake so ga mutum, idan an ka sa ha gaba, har Allah ya kawo ma mutum wanda an na ƙwarai, mutumin kirki kamar Janar Buhari, ya kawo wannan kwanciyar hankali cikin ƙasar nan, kuma aka raba dukiyar ƙasa. To abinda ya yi kyau ga ƙasa, bayan Allah da a cikin ƙasa, da kuturu da makaho da wani mai ido da wanda bai ido, kowa ya zan ya fahimci ya amfani da wannan abin.
To madalla, bari mu leƙa kuma Taraba a Najeriya. Wake magana daga Taraba.
Abdulrashid daga Lamido Borno, jihar Taraba.
To Abdulrashid, ina jin rediyonka ta yi ƙara, don ina jin kaina yanzu haka a cikin rediyonka. Dan rage rediyonka.
Oke, na yi ƙarfi.
Yawwa, to menene ra'ayinka, ta ina yanayin ka san kuɗi ke shafar mu kai tsaye?
Hello?
Hello, kana ji na? Hello? To da alama layin naka dai ba shi da kyau. To bari mu je Kwara. Hello?
Assalamu alaikum.
Amin, wa alaikum assalam.
To kuna tare da Bello Garba Dinami, Bulawuz da kayan wuta kala-kala na sifa Kwara, daga Kwara a Najeriya.
To me kala-kala, menene ra'ayinka?
To ra'ayina gaskiya, wannan amincewar ƴan majalisa suka yi na kasafin kuɗi, to mu mun ji daɗi ƙwarai da gaske, kuma nan muna fatar Allah ya sa wannan zai kawo tattalin arziki da kuma ci gaban ƙasar Najeriya, da kuma kai ƙarshe irin matsalolin da talakawan Najeriya suke ciki. Allah ya sa wannan kasafin kuɗi zai haifar mana Najeriya alheri da kuma tattalin arziki da ci gaba.
To
wannan ita ce ra'ayina, mai magana Bello Garba Dinami, Bulawuz, kala-kala daga nan Kwara a Najeriya. Na gode BOA a tashi laya.
To madalla, mai kala-kala, mun gode. To kar a manta dai a kira mu akan 202-205-6555 a farko, a sa alamar tarawa da kuma ɗaya. Kuma abinda muke magana a kai, muke son mu ji ra'ayinku, shine shin ta yaya kasafin kuɗin ƙasashen Afirka ke shafar mu kai tsaye ɗan Afirka? Yanzu ga kira daga Bauchi. Wane ne ke magana daga Bauchi?
Assalamu alaikum sashen Hausa, sunana Ayuba Garba Imam daga kafin Madaki a jihar Bauchi.
Amin, wa alaikum assalam ɗan kafin Madaki. Menene ra'ayinka?
Yawwa, to ra'ayina a gaskiya, akwai inda yake shafan talakawa, akwai kuma inda baya shafan talaka.
To ina sauraron ka.
Yawwa, misali yanzu kaga kamar mu Najeriya, kasafin kuɗin da shekaran da ya gabata lallai mun gan shi a fannin tsaro, da kuma abin da ya shafar ma samar ma aiki wa matasa, musamman aikin ƴan fawa ɗin nan. Hakika ya yi ƙoƙarin samar wa su matasa aikin yi, sannan kuma tsaro an same shi 100%. To inda kuma muke so gwamnati ta yi ƙoƙari, shine ta yi iya ƙoƙarinta ka samar mana da takin noma da kuma kayan feshi na aikin gona ɗin, saboda a bunƙasa noma sosai sosai a ko'ina.
To madalla, mun gode ɗan Bauchi. Sai kuma Kaduna yanzu, wane ne daga Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.
Amin, wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Menene ra'ayinka?
Malam Naziru, barka da yamma. Sunana Alhaji Musan Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kaduna, Najeriya.
To Alhaji Musan Garo, menene ra'ayinka dangane da wannan batu?
Alhamdulillah, gaskiya al'amari, yawwa, kamar inda tambayar da kai dangane da akan magana cewa wannan kasafin da ke shafar talakan Najeriya ko kuma Afirka gaba daya. To idan muka dauka yanzu, misali idan aka ce an yi kasafi, aka ce an batsa shi kamar bangaren noma, na bangaren hanyoyi, da bangaren asibitoci, da an ba bangaren makarantu, kaga tunan gurin zai shafi talakan ƙasa gaba daya direct. Amma idan aka yi kasafi, idan ya kasance dicciwaciwar da aka yi, aka ce an dugo kudin shi a wani bangare, ba bangaren da ya kamata talaka ya sani ba, to kaga anan ake samun rashin ci gaba.
To Malam Musa,
da suka ci wannan gwamnatoci namu.
To Malam Musa, mun gode, anan muka kawo ƙarshen shirin ka a kira da muke karɓa daga gare ku. Sai kuma gobe, in Allah ya kai mu inda za ku ji mu ɗauke da wani tambayar, anan za mu, muna fata da amsa, da muna fatan wannan kira naku. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Shirin wasanni a takaice.
Wasanni a takaice. Zamu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Niger, inda a tankaɗe da rairaya na neman cancantar shiga wasannin kullun kafa na kofin nahiyar Afirka na shekara 2019 za su kana kasar Kamaru a rukunin G. Kasar jamhuriyar Niger ta yi canjin rassa banza da banza da kasar Swaziland. Tunisia ce ke kan gaba a wannan rukunin, bayan da ta karkare kasar Misr ko Egypt da ci ɗaya mai ban haushi. Za a sake goga tsakanin ranakun 19 zuwa 27 ga watan Maris na shekara 2018 a wannan rukunin, inda kasar Misira za ta kai ziyara kasar jamhuriyar Niger, yayin da kasar Swaziland za ta karbi bakuncin kasar Tunisia. A wani bangaren kuma, kungiyar kwallon kafa ta Olympique Lyonnais ta kasar Faransa ta yi bayani a yau dangance da kuɗin da ta sarar ɗan wasanta Mathieu Valbuena, wanda ya kama miliyon 1.5 kudaden euro ga club ɗin Fenerbahce na ƙasar Turkiya. Haka zalika za a bada miliyon guda wa ɗan wasar na Lada. Idan muka leka ƙasar Brazil, ɗan tsohuwar tauraruwar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Pele, cewa da Edson Edino Chalbi do Nascimento, kotu ta ƙargama masa shekaru 12 wata 10 na zama gidan wakafi, domin ana zarginsa da sarandan kudaden haram waɗanda suka fito daga safarar kwayoyi a ƙarshen watan Mayu shekara 2014. Edino ɗan Pele, kotun ta ƙargama masa shekaru 33 na zaman wakafi akan waɗannan laihukan da yake ci gaba da waci da su, inda ya ce alaƙar sa da masu safarar mayagun kwayoyi ta alaƙa anta ne kawai wajen shan miyagun kwayoyin. Shi ko dan wasan kwallon kafan kasar Faransa Antoine Griezmann ya rattaba hannu a yau Talata din nan tsakaninsa da club din Atletico de Madrid, domin ci gaba da buga mu kungiyar har zuwa shekara ta 2022. A can baya, dan kwallon na kasar Faransa ya so canza shika zuwa club din Manchester United na kasar Ingila, amma kasancewar kotun da ke kula da alƙalancin sha'anin wasannin ƙwallon ƙafa ta duniya ta hana wa club din Atletico de Madrid sayan 'yan wasa a wannan shekarar. Shi yasa dole dan wasar na kasar Faransa ci gaba da tsayawa kungiyar ƙwallon ƙafa ta Atletico de Madrid din. Haruna Maman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To madalla, ga kuma tasirin watan azumin Ramadan.
Assalamu alaikum, sunana Habila Rabiu, mazauni Nyamai a jamhuriyar Niger. Lokacin azumi na kanji gaskiya shauki, kuma na kanji yanayi na watakila lahiyar jiki yana bamban da lokacin da ba na azumi ba, wannan kenan. Na biyu kuma, babu shakka lokacin azumi idan ka dubi watakila halayya ta ciye-ciyen abinci wanda ake ta yi akai-akai, wanda idan ba lokacin azumi ba ne, to in lokacin azumi ya zo ya tsaya, gaskiya wannan abubuwan suna ja baya, suna ragewa. Inda watakila idan aka zo ma buɗe baki ne bai wuce a ci abu ɗaya biyu ba, amma kuma idan lokacin da ba na azumi ba ne ka gani a yi ta kwashe-kwashen da wani lokaci sai ya zama illa ga lahiyar jiki. To akan haka gaskiya tasirin da yake da shi gare ni shine ina amfanuwa da lahiyar jiki sosai bisa ga lokutan da suke ba na azumi bane, sannan kuma nakan ji natsuwa sosai kwarai da gaske lokutan azumi, tunda ina ji babu wata damuwa da take fuskanta ta ko kuma wani abubuwa da suka shafi bacin rai, kasancewar dama shi watan na alfarma ne, haka nake jin da gaskiya tasirin shi ina jin dadin shi sosai shabanban da sauran watanni waɗanda ba na Ramadan. Gaskiya nakan samu kaina lokacin azumi a matsayin mai ko kyautata hulɗa ko kuma ƙara inganta hulɗa tsakanin da jama'a, saboda azumin shi yana umartan mu a matsayin mu na musulmi gaskiya mu dage da kyautata hulɗa da kuma haƙuri da juriya. Maiwa in ba lokacin azumi bane zaka iya samun sa'in sa kai tsaye ba tare da wani shakku ba, amma lokacin azumi kakan ji cewa ko da mutun ya zo ya hauka da wasu fitintunu ko kuma wasu abu makamanta haka, zaka ji cewa ba zaka biye ba. To gaskiya hulɗa da ta tsakanin mutum da mutum a lokacin azumi, ina iya ce gaskiya ni da kaina nake nazarin wani lokaci sai in ga akwai bambanci sosai, na kan ji cewa gaskiya ba ni da wata matsala ta hulɗa tsakankani na ko kuma cuɗanya tsakankani na da jama'a, hakan ga ta fannin kyautata alaƙa hiya da lokutan da ba idan ba na azumi ba ne.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. da take jawabi ga hukumar kula da haƙin dan adam ta Majalisar Dinkin Duniya a Geneva. Jakadiyar Amurka a Majalisar Nikki Haley ta ce Amurka na kallon kamun ludayin harkokin hukumar da idan basira da kuma makomar rawar Amurka a cikinta. Jakadiyar Nikki Haley ta ce Amurka tana ɗaukar batun kiyaye haƙin dan adam da muhimmanci, tana mai cewa mutunta haƙin dan adam da zaman lafiya dan jumane da dan jumai, inda suke tafiya tare da zaman lafiya da tsaro, wanda aka san haka kan jawo rikici. Idan hukuma ta dauki matakai masu ƙarfi, hakan inji Nikki Haley zai baiwa mutane masu fafutukan wanzar da demokradiya haƙin dan adam da mulkin adalci kyakkyawan zaton wanzar da mulkin gaskiya. Sai dai kuma da take jawabi a wata kwalejin Geneva, Nikki Haley ta ce idan hukuma ta ki yin abin da ya dace ko kuma baki daya ta ki yin komai a inda ya kamata a ce ta taka rawar gani, hakan zai rage mata kima. Ta ce a halin yanzu dai Amurka ba ta tunanin barin hukumar, amma ya ke tu a yi wa hukumar garin Bawul domin dawo da martabarta. Mataki na farko da tilas ne a dauka shine cewa lalle Majalisar Dinkin Duniya ta tabbatar da hana mutane da kuma kasashe masu take haƙin dan adam kujera a hukumar, da kuma canza yadda ake gudanar da zabe a hukumar ta hanyar yin amfani da cigaban da kasashen suka yi ta fuskar kyautata haƙin dan adam ba ta alƙawarin su ba kawai. Ta kuma ce tilas ne a cire babi na 7 na kundin ayyukan hukumar wanda ya fitar da sunan Isra'ila kadai kan batun take haƙin dan adam don ba daidai bane. Ta ce wannan kamfe din da ake yi na bata sunan Isra'ila, kasar da aka santa da kokari wajen kare haƙin bil'adama, abu ne da ake yi wanda ke nuna rashin adalci ba ga Isra'ila kadai ba, har ma ga hukumar karan kanta. Nikki Haley ta buƙaci ƙasashe masu ra'ayi irin na Amurka da su haɗa hannu domin ganin cewa hukumar ta cimma burinta. Ta jaddada cewa Amurka ba za ta bada kai bori ya hau ba a kan batun kare haƙƙin bil'adama a ko'ina a faɗin duniya. Sharhin murya Amurka kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Agogonmu na nan na cewa karfe 5 saura minti 3 ga labaran duniya a takaice.
Babban kusa a ma'aikatar shari'a na Amurka ya tabbatar wa 'yan majalisar dokokin ƙasar cewa in ba da wani kwakkwaran dalili ba, zai yi watsi da duk wani yunkurin shugaba Donald Trump na korar jami'i mai bincike na musamman da aka nada don ya duba yiwuwar haramtacciyar alaka tsakanin makarraban Trump da na Rasha a lokacin zaben shekarar da ta gabata. A yau Talata ne kungiyar tarayyar Turai ta sanar da cewa za ta dauki matakin shari'a akan kasashen jamhuriyar Czech da Hungary da Poland saboda gazawar da suka yi wajen karban nasa kasan na 'yan gudun hijira. Duk da irin gagarumin nasarar da aka samu wajen mai da 'yan gudun hijirar zuwa wasu kasashen da ke kungiyar tarayyar Turai don ragewa kasashe irin su girka nauyi, tarayyar ta Turai ta ce waɗannan kasashen guda uku, wato Italiya da wasu kasashe da ke mambobin kungiyar, ba su dauki matakin da ya dace ba don cika nasu aikin, a cewar sanarwar da tarayyar Turai ta fidda. Yanzu dai an yanka wa kasashen uku wa'adin awoyi 24 su dauki alƙawalin karban nasu kasan na 'yan gudun hijirar. Hukumar bada agajin ƙasa da ƙasa ta Red Cross ta yi kashe din cewa za a fuskanci mummunar barkewar cutar cholera wadda ba a taba ganin irinta ba a ƙasar Yemen da yaki ya daidaita.
To, daga cikin labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wasu sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lazarus Grisham da ta haɗa shirin, ta bada kuma umarni, da injiniyan mu Cedric, ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa mu kwana lafiya.